إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. باي حق غوديا تا تبتا ga Allah da ya saki nuna mana wannan rana ta Juma'a a wannan halaka ta iyaye mata masu karantarwa domin gabatar da tafsirin littafin Allah mai girma. A wannan tafsiri na تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وإن شاء الله يوم ذا مهارة تفسير سورة نوح. وإن سورة النوح سورة تي وتتزود الإنسان عن نبي نوح عليه الصلاة والسلام لكم إرن بقم رأي لأن نبي نوح عليه الصلاة والسلام يي wajen isar da sakon Allah da irin yanda kuma ya fuskanta ga mutanansa na ma'ana tsaurin kunne da kuma dogewa akan abin da ya shahi abin da suke akai wanda ba daidai ba, wanda yake ta kokarin yaga cewa ya raba su da shi. Dan haka wannan sura mana Allah subhanahu wataala bai ambaci wani abu a cikin wannan sura, sai dai kissar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ita daya, saboda dogon zama da yayi da mutanansa da kuma yanda yake maimaita kira zuwa ga kadaita Allah da bauta da kuma hana su daga shirka da Allah. Da haka sai Allah subhanahu wataala ya ba da labarin cewa بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. الله تعالى يأتي للمو أيكو النبي نوح زواج متادنسا أن أنذر قومك. الله تعالى يأتي كغرغري متادنك مناك يمس غرغري جمد عبند سكي بوتا ما با الله با كينن سيسونا su yi hankali su kare kawunansu daga azabar Allah. Shi yasa Allah ta'ala ya ce min qabli an ya'tiyahum azabun alim, tun azaba mai radadi ba ta riske su ba, ma'ana ba ta zo musu ba. Wannan kaga saboda rahama da tausayi irin na Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala, abinda suke yi na bauta ma wani wanda ba Allah ba, ya cancanci Allah ya saukar musu da azaba kai tsaye. Amma saboda rahama ta Allah sai Allah ya aiko musu manzo wanda zai gargade su akan abin da suke yi, ma'ana dan su samu tsira ga Ubangiji Allah subhanahu wataala. Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kuma ya aikata wannan umarnin na Allah, ya yi sauri wajen bin umarnin Allah, yake cewa qala ya qaumi, Annabi Nuhu yace ya ku mutane na, inni lakum nadhirun mubin, lalle ni mai gargadi ne gare ku, gargadin kuma wanda yake mubin bayyananne, ma'ana ni mai bayyana muku gargadi ne. Wannan ma'ana saboda in bayyana muku abinda nake tsoratar da ku game da shi, sannan kuma in nuna muku hanyar da za ku bi ku tsira a cikin dukkan waɗannan abubuwa da kuke a kai. Ya ce ane budullah, ku bauta wa Allah, ane budullah, ku bauta ma Allah wattaqu sannan ku ji tsoron Allah. At-taqwa shine an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya, ka sanya shamaki, abinda zai shamakance ka ya zamanto shine shamaki tsakaninka da azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Daka yace wattaquhu ku ji tsoron Allah, ku kokarin kare kanku daga azabar Allah. Wa ati'uni sannan ku yi min ta'a game da abinda na umarce ku da shi a matsayi na manzon ku da Allah ya aiko ni zuwa gare ku. In kuka yi haka yaghfir lakum min dhunubikum, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muku zunubanku. Duk lokacin da kuka ji tsoron Allah, to Allah zai gafarta muku zunubanku. Idan kuma Allah ya gafarta muku zunubanku, to za ku samu tsira daga azabar Allah, kuma ku rabauta da sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, shine na aljanna. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma, sai Allah ya jiyar da ku dadi, shine ya jinkirtar da ku, ya jiyar da ku dadi a wannan rayuwar ta duniya. Ila ajalin musamma, har zuwa lokacin da aka ambata muku, ma'ana na barin duniya. Yana in kuka ji tsoron Allah, kuka samu gafara Allah, to Allah zai jiyar da ku dadi, shine ma'anar yu'akhirukum ala, zai jinkirta muku, shine ya jiyar da ku dadi. Ila ajalin musamma, a wannan rayuwar ta duniya zuwa lokacin da aka ambata, Allah zai tunkuɗe muku dukkan abin da yake halaka ne, har zuwa lokacin da Allah ya riga ya kaddara muku gwargwadon zaman da za ku yi a nan duniya da hukuncin Allah da kaddarawar Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ba wai ana neman jin daɗi na har abada ba, saboda mutuwa babu makawa game da ita, kowa zai mutu. Ko inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu, cewa lokacin da Allah ya sa ya hawa, kowa idan wannan lokacin ya zo, to ba a jinkirtawa. Kenan ba wanda za a jinkirta ma idan lokacin shi yayi. In dai lokaci ya riga yayi, to ba wanda za a jinkirta ma, ba mai huce lokacin shi. In kaga mutum ya mutu lokacin shi yayi, kuma in lokacin mutum bai ba, kenan ba zai riga lokaci ba. Shi yasa ce inna ajalallahi, lalle lokacin da Allah ya yanka ma kowa, idza jaa, in ya zo, la yu'akhkharu, ba a jinkirtawa. Law kuntum ta'lamun, inda kun san haka, da ku yarda wani abu ya rude ku na duniya har ya mantar da ku game da bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam ya kira mutanansa, kuma wannan usulubi da Annabi Ibrahim, Annabi Nuhu ya bi wajen kira mutanansa, usulubi ne wanda yake tausassa, ma'ana tausassan abin nan usulubi ne mai sauki cikin ruwan sanyi. Ya kira su, ya lura sadda su, ya nuna musu abin da duk mai hankali ya kamata ya kama hankalinsa. Amma duk da haka sai ya zamanto ba su yi haka ba, ma'ana yanzu sai da Annabi Nuhu yana kai kuka Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake fuskanta ga mutanansa. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, yace ya Ubangiji na, inni da'awtu qaumi, lalle ni na kira mutane na, da dukkan usulubin da ya kamata a kira su na kira su, dukkan abin da ya kamata yi musu na yi musu. Laylan wa nahara, na kira su da dare da kuma rana, ma'ana sahi da rana, ko dare da rana na kira su. Amma falam yaziduhum du'ai illa firara, wannan kira na bai kara musu komi ba sai dai gudun gaskiya da kuma kauda kai. Kenan babu wata fa'ida da ta rage ga waɗannan mutane, saboda fa'idar kira shine ya zamanto abinda ake nihi ya samu, ko kuma a samu shashan abinda ake bukata, sai ya zamanto duka wannan ba a same shi ba. Kenan wannan kiran bai da wani amfani da nake ma mutane na. Ko wa inni kullama da'awtuhum, yace duk lokacin da ba, ma'ana wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum, duk lokacin da na kira su saboda ma'ana su karbi kiranka, idan suka karbi wannan kiran, ma'ana litaghfir lahum, sai ka gafarta musu. To amma ina wannan shine tsantsan abin da yake maslaha gare su, a kira su su karba sannan su samu mi su samu gafarar ubai Allah subhanahu wataala, sai zamanto wannan bai samu ba duk lokacin da na kira su shine wa inni kullama da'utu dan su karbi wannan kiran litaghfira lahum, sai ka gafarta musu idan sun karbi wannan kiran. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, sai su sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu wai dan kar su ji abin da ake faɗa musu, dan kar su ji abin da annabinsu Nuhu alaihi salatu wassalam ke faɗa musu, sai su sa ɗan yatsunsu ma'ana a cikin kunnuwansu su toshe. In mutum ya toshe kunne kenan bai ji abin da ake faɗa ko? To yace wannan shine ɗabi'ar da suke, wannan shine halinsu. Saboda haka ma'ana yana kai kuka ne wajen Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake fama da shi game da mutanensa. Wastaghshaw thiyabahum, sai su lullube da tufafinsu. Bayan mutum ya tushe kunne kuma sai ya sa wani zane sai ya rike kansa, ma'ana dan wai ƙara nisantar gaskiya da kuma ƙin gaskiya. Wa asarru, sai suka doge akan kafircinsu da sharrinsu. Wastakbaru, suka yi girman kai akan gaskiya. Istikbaran, girman kai ko, ma'ana sharrinsu ta ƙaruwa ne yake ta yi, sharrinsu ta ƙaruwa ne yake yi, alkhairinsu kuma yana nisanta. Wannan shine ɗabi'arsu. Kaga wannan duka kuka ne wanda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yake kema Ubangijinsa dangane da mutanensa. Saboda haka summa inni da'awtuhum jihara, sa'annan na kira su a bayyane karara, na bayyana kira karara inda kowa ke ji. Summa inni a'lantu lahum, sannan kuma na bayyana musu. Kai wa asrartu lahum israra, na ma asirta musu asirtawa wai dan kwaɗayi da kuma mi nasiha. Sai in samu mutum shi ɗaya in keɓe shi daga ni sai shi, ko su jama'a in keɓe su daga ni sai su, a asirce mana in kira su. Amma duk wannan bai yi amfani ba ko? Ina zauwa a hanyoyin da suke zama, amma duk da wannan banza ne wannan. Faqultu istaghfiru rabbakum, nace musu ku nemi gafarar Ubangijinku, ma'ana ku bar abin da kuke a kansa na zunubi, na zunubai, na laifuka, ku nemi gafarar Ubangijinku game da waɗannan zunuban. Innahu kana ghaffara, lalle Ubangiji ya zamanto mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba ya nemi gafara. Ya kwaɗaitar da su game da neman gafarar zunubai da kuma abin da ake samu idan an samu gafarar zunubai na sakamako, da kuma tunkuɗewa game da azabar Allah da kamun Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce idan kuka yi haka bayan sakamako da za ku samu, to ƙarewa da ƙaro ma a nan duniya ma, ma'ana za ku samu ne, za ku samu ƙarin alkhairi. Yursilu sama'a alaikum midrara, Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko muku ruwa daga sama, midraran mai biyan juna, ma'ana waɗanda a cikin ramu da waɗanda a cikin duwatsu da waɗanda a ƙarƙashin itace da waɗanda suke cikin birane da waɗanda suke cikin ƙauyuka, kowanne wannan ruwan zai same shi. Kenan mi za a amfana. Amma ina wa yumdidukum bi amwalin, kuma Allah sai ya daɗa muku dukiyoyi. Saboda in ruwa na sauka cimaka na huta, sai arziki ya ta bunƙasa, sai a riƙa samun mi dukiya, wa banina kuma da ‘ya’ya, ma'ana Allah zai ba ku ‘ya’ya, dukiyoyinku za su yi yawa, za ku samu abin da kuke so a rayuwar duniya, kuma Allah zai ba ku ‘ya’ya. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah ya sanya muku ma'ana gonakai wa yaj'al lakum anhara kuma ya sanya muku ƙoramai masu gudana ga gonakai ga jardan jardan ai noman damana ai noman rani tun daga ƙorama nan na gudana wasu wurare haka ake ai noman damana in damana ta wuce lokacin rani kuma aini sai a koma noman rani saboda ga ƙoramai nan na ruwa suna ni suna gudana a ko ina suna gudana a ina a ko ina ma lakum la tarjuna lillahi wa qara me ya same ku ma'ana ba ku jin tsoron girma Allah subhanahu wa ta'ala ma lakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ma'ana ba ku jin tsoron ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da iko akan ku akan komai shine la tarjuna ma'ana ba ku fata lillahi wa qara abinnan ba ku jin tsoron girman Allah ba ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala wa qad khalaqakum atwara Allah ne ya halicce ku halitta bayan halitta a lokacin da kuke cikin me kuke cikin cikunan ma'aifanku ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai aya ma wanda ta zo take bayanin yanda Allah ya halicci mutum matakin shi na farko dugon mani a cikin cikin ma'aifa daga nan bayan yakon 40 yana dugon mani sai ya jirkita ya koma mi ya koma binnin dugon jini daga nan kuma sai ya jirkita ya koma mi ya koma tsoka bayan kwana 40 sai a gama halittar mutum kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara bayanin wannan aya a cikin hadisi inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batn ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه روح ويؤمر بماذا؟ بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأمله وشقي أو سعيد فإذا قال صلى الله عليه وسلم قوة النوم أنا هدى لتجي تكين تكين ما يفيسا متى كين وركو روح مني وند مجي نمجي يزبع ممتع ما يفا وند الله يقدر يزمد ما أنا سي زونا أتكين ما يفت لهم فأنا أبين bayan ya kwa 40 wannan dugon manin sai ya koma dugon jini yana nan dugon jini tsawon kwana 40 bayan ya kwa 40 yana dugon jini sai ya koma ya tsoka daidai wanda ake iya tauna kwana 40 40 su uku nawa kenan wata nawa kenan wata hudu a lokacin nan ne sai Allah subhanahu wataala ya hada halittar mutum sai a sa mala'ikan da aka wakilta kula da ma'aifanni ma'aifa ya rubuta bi katab rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id ya amba ya rubuta arzikinsa da kuma ajalinsa da kuma aikinsa sannan kuma dan wuta ne ko dan mi ko dan aljanna ko to Allah ya halicce ku halitta bayan halitta kuna cikin cikin ma'aifanku sannan a aihoku sannan ana a shayar da ku bayan an shayar da ku sannan ku samu kanku cikin shekarun jinjirai sannan ku samu kanku cikin shekarun waɗanda suke mumayyizai ma'ana waɗanda suke abinnan me ake cewa abinnan shekara bakwai zuwa abinnan sannan ku zama matasa har ku kai ma'ana abinnan latizawan kanku kenan wanda ya kadaitu da irin wannan halitta da irin wannan gudanarwa wanda ya huce hankali kenan shine ya cancanta a kadaita shi da bauta ba waninta ba ko da haka Allah subhanahu wataala zai sanya muku waɗannan gaba daya sai Allah ta'ala ya ce alam tarau ko shin ba ku gani kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa yanda Allah ya halicci sammai guda bakwai tibaqan ma'ana kowace sama sama yar uwarta tsakanin ƙasa wannan da sama wannan ta farko shekara 500 inda zaka rika hiraya kana hira sai ga shekara 500 sannan ka kai sama kabrin wannan sama ta farko kina hudawa sai kin shekara 500 to haka yake tsakanin sama ta farko da ta biyu haka yake tsakanin ta biyu zuwa ta uku tsakanin ta uku zuwa ta hudu har zuwa saman bakwai kuma can saman bakwai teku ne, can kuma saman teku al'arshin Allah ne, can aka al'arshin kuma Allah ne a sama, da aka babu wani abin da yake sama Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Yana shine Allah ta'ala ya ce ai wannan ya isa ya zamanto aya, wa'inda su ne ake ce ma'ayoyi wa'inda suke ma'ana kauniya. Allah ta'ala ya ce ku diba yanda Allah ya tsara su tibaqan wata saman wata waja'ala al-qamara fihin nuran. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wata a cikin wannan saman haske ne ga wa'inda suke ƙasa, musamman ma wa'inda a kauye inda babu mai babu abin nan kandir babu hitullu, in dare yayi ma'ana wata musamman ma in ya kai dan daren 20 da abin nan 3-4 biyar zaga ya haskaka abin nan me ake cewa gari da sauransu ko. To shine Allah ta'ala ya ce waja'al al-qamara fihinna nuran, Allah ya sanya wata haske a cikin samman nan ga mutanen ƙasa. Waja'al ash-shamsa siraja, sannan Allah ta'ala ya sanya rana kuma fitilla ko. A cikin wannan ana fadakarwa akan girman mahalicin waɗannan abubuwa da kuma yawan amfanin da waɗannan abubuwa da aka zana suke da shi, ma'ana akwai amfani a cikin rana da kuma cikin mi ma'ana wata, waɗanda suke nuni akan rahmar Allah. Na daga cikin amfanin wata, da wata ne muke iya lissafin mu shekaru shekaru ko. Wata wannan ya kama yanzu muna cikin watan al-Muharram, daga Muharram sai Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, ko Jumada Ula, Jumada Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, haka duka. To waɗannan watanni muke iya gane wanga wata azumi ne, wanga wata kaza ne, wanga wata kaza ne, ina wata an bayyanta haka. Rana da daga cikin amfanin rana ma'ana da ita ce muke lissafin mai ranaku, ko muna ranar Juma'a, ko muna Asabar, haka duka da na daga cikin amfanin rana. Sannan kuma ga amfanin da zahir rana yake da shi a cikin jikukunan bayan Allah da sauransu dai amfanin ba su lissahuwa. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna irin waɗannan ni'imomin. Sannan wallahu ambatakum min al-ardi nabata, Allah ne subhanahu wa ta'ala ya tsirar da ku daga ƙasa tsirawa, ma'ana ya halicci babanku annabi Adam, ku kuma daga mi tsatsan annabi Adam ku, kullukum min Adama wa Adamu min tura, dukkanku ku annabi Adam ne, shi kuma annabi Adam ma'ana asalin shi daga turɓaya ne, inji Allah subhanahu wa ta'ala. To ina Allah ne ya halicce ku ya samar da ku da babu ku, summa yu'idukum fiha ko ma'ana Allah ne ya tsirar da ku daga ƙasa tsirawa, ma'ana ya halicce ku saboda tushen ku annabi Adam ne alayhi salatu wassalam. Wallahu anbatakum min al-ardi nabata summa yu'idukum fiha, sannan kuma Allah zai maida ku a cikin ƙasan nan wajen mutuwa, bayan kun zo duniya kun rayu baki iya rayuwar da aka ma'ana yanka ma kowacce daga cikinku, sannan kuma cikin ƙasan ne Allah ta'ala ya ce za a mayar da ku. Kowa yana gani in mutum ya mutu ma'ana duk matsayin mutum, duk darajarki, duk matsayinki za a hudda shi daga cikin ɗakinki, daga masa gadonki turwa filas ko kati filas matala da sauransu da kayan ƙwalƙwalliya waɗanda shi ne abin da ya sha mata kai a cika ɗaki da kayan ado. Sai ka samu wata ma malama ce amma da wuya ka iske maktaba a cikin ɗakinta, a ce dai ga wani almur da cike wanda littattafai ne na ta, amma ka je ka iske kwanoni, ka iske tafuna, ka iske waye cikin ɗakuna amma babu littattafan karatu. To akwai yadda za a hudda ki daga cikin wannan ɗakin a kai ki can yantala makabarta, can inda za a je abin ne ko tabarma ta kaba ba a sanya miki a cikin ƙasa, haka za a sanya ki a cikin ƙasa ma'ana a sa itace sannan a aza tabarmar kabar da aka lulluɓe ki da ita a mai da ƙasa, shi kenan ki an gama da ki. Yanzu sai a zo kawai ɗan zaman da za a yi na ɗan makoki ake sha ko ɗan kwanuka kaɗan an manta, yanzu sai a riƙa lissafi mai tabari ɗan tuwayen nata, sai a hudo a raɗa raba wa mutane. to wasu ma ba an ance tuwa mama shine ma basu ko wanda aka kirin kabarin nan shine ya kamata mutum ya kokari ya gyara shi kafin aje wai kurjukun ikraja sannan kuma Allah ya fitar da ku fitarwa ma'ana domin tashin kiyama da kuma taron da za a yi a hili guda zuwa abin nan ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala zai yi Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da ku fitarwa shine wai kurjukun ikraja domin ne tashi bayan mutuwa domin Allah shine ya mallaki rayuwa shine ya mallaki mutuwa kuma shine ya mallaki tara halittu gaba daya a wuri daya kuma a rana daya domin ya yi mu kowa sakamakon abin da ya aikata wallahu ja'ala lakumul arda bisata Allah ne ya sanya muku kasa ma'ana shin hudaddiya shiryayya hadadda gyararra dan amfani da ita kasa duka waye wannan Allah ne subhanahu wa ta'ala yanzu ga ban kasa ne muke duk wani abin da muke a ban kasa ne muke me gini akai me tahiya akai me shuka akai me duk wani abu amfani akan ta Allah ne ya tsara ta haka in ba da horewar Allah ba wallahi ba mai iya yin tahiya akan kasa ba mai iya yin gini akan kasa duk wani abu amfani ba za ka iya yin shi akan kasa ba in ba da horewar ma horewar Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala litasluku minha subulan fijaja Allah subhanahu wa ta'ala ya shinhuda muku kasa ne dan a ba ku daman shiga hanyoyi a cikinta shine litasluku minha subulan dan ku shiga hanyoyi a cikinta Allah dan ya ba ku daman yin haka in ba dan da Allah ya shinhuda ta ba ku yin haka ko ku samu daman kuma ne yin noma da kuma me yin bishe da kuma shuka da gini da kuma tabbatuwa akan ta fijajan ma'ana hanyoyi qala nuh sai annabi nuh yace har yau yana mai kai kuka zuwa ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ko yake cewa rabbi ya ubangiji innahum lalle su mutanen nan nawa a sauni sun saba mini cikin abin da na umarce su da shi a sauni cikin abin da na umarce su da shi sun saba mini cikin abin da na umarce su ko da shi shine innahum a sauni wattabu sai suka bi man lam yaziduhu maluhu ko suka saba ma annabin Allah mai musu nasiha mai nuna musu alkhairi sai suka bi wasu manyan su wasu jama'ar su wanda man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara wanda dukiyarsa da ƴaƴan da Allah ya basa musu dada masa komi ba ma'ana sai asara da halaka saboda dukiyoyin su da ma'ana ƴaƴan su busu an hanar da su komi ba saboda ni su ba mutanen Allah bane dan haka sai suka bar annabin da yake musu nasiha annabin da yake jan hankalin su annabin da yake nuna musu abin da yake daidai sai suka bar shi sai suka bi wanda dukiyarsa da Allah ya basa sai ta sanya shi dagawa da dukiyar yake saba ma Allah da dukiyar yake dukkan wani abu na karan tsaye ƴaƴan da Allah ya bashi shi daman gashi ba tarbiya gare shi ba ballantana ƴaƴansa su zama to masu tarbiya to shine annabi Nuhu alayhi salatu wassalam yake kaima Allah kukan wannan abin da ke faruwa kai karewa da karoma bayan ba su karbi nasihar ba yanzu sai suka dauki matakin karfi matakin shiryawa annabin Allah makirci shine wa makaru makaran kubara ma'ana suka shirya wani shiri wanda ya kai matuƙa wajen girma shiri wanda ya kai ya huce gona da iri wajen mi kin gaskiya wa qalu sai suka ce suna masu kira zuwa ga shirka da Allah suna masu kawata shirka ma'ana su ke cewa la tazarun na alihataku, suna ce ma jama'arsu kar ku kuskura ku bar abubuwan bautanku. Wannan abubuwan da kuke bauta ku riƙe su gadin gadin ne, abu ne wanda mun gade shi, kenan ku riƙe shi ku tsaya akan abin da kuke akai na shirka da Allah, na haɗa Allah da wani, ko kar ku bar abin da ma'aifanku da suka wuce suke akai. Sannan sai suka ayyana waɗannan allolin nasu, sai suka ce waƙalu la tazarunna alihatakum, kada ku bar wala tazarunna waddan, ko kada ku bar waddan wala suwa'an, kada ku bar suwa'a wala yaghus, haka kada ku bar yaghus wa yaruqa, shi ma ya oka kar ku bar shi, ku ci gaba da bautansa. Wa nasra, shi ma nasran ku ci gaba da bautansa. Waɗanda da aka zana dukansu aka ce rijalun salihi, wasu mutane ne salihai, mutanen ƙwarai. A lokacin da suka rasu sai shedan ya ƙawata ma mutanensu, yace to kun ga waɗanda bayan Allah nagari, kowanne daga cikinsu in yi rasu, tunda ba lokaci wuya suka rasu ba, sai shedan ya ƙawata ma mutanensa, to kun ga yanzu wannan mutumin salihin mutum ne, ya kira ku zuwa ga Allah, yanzu ya mutu, ba ku da wani wanda zai riƙa abin nan ɗinku, in kuka yi wasa sai ku manta ma da abin da aka asa ku akai, ma'ana na bauta wa Allah, da haka abin da ya kamata ku ɗauki hotonsa ko ku yi mutum-mutum nashi sai ku ashe, da kun gan shi sai ku tuna da abin da ya aza ku akai, kenan kun ga sai ku ci gaba da abin da kuka saba na bautar Allah. Haka shedan ya ƙawata ma duka waɗannan, yanzu da waɗannan da suka yi hotunansu suka aje ba su bautansu, da an gansu ya ce Allah sarki malam, ai malam ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza, babu kyau kaza addake kaza addake, su tuna sai su bari. Haka ake taya da waɗannan mutanen suka wuce, yansu suka zo su ma suna nan akan haka, jikoki suka zo akan haka. Yanzu dai tahiyya tana ta tahiyya, ana tahiyya, ilimi na yin karanci, ina ilimi na yin karanci, sai da aka zo lokacin da babu ilimi, sai shedan ya ce kun ga waɗanda gumakan su ne kakannin kakanninku suke bautawa, shi kenan daga nan sai aka fara bautan waɗannan gumakan. Saboda haka sai Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salatu wassalam domin ya kira su zuwa ga bauta ma Allah shi kadai, su bar bautan waɗannan gumaka. Amma ina sai suka yi ta faɗin irin waɗannan ƙazamman maganganu ga annabin Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne na annabi Nuhu yake imana faɗa ma Ubangiji Allah ta'ala, Allah na da labarin komi, da haka Allah ya yi hikayar wannan daga annabinsa annabi Nuhu. Wa qad adallu katsiran, alhali kuma sun ɓatar da dayawa daga cikin mutane. Wala tazidu zalimina illa dalala, ya Allah kada ka dada ma kafirin azzalimai komi sai bata, don waɗanda zaluncin su ya kai zalunci. Annabin Allah, Allah ya bashi tsawon rayuwa cikin shekara 250 yayi na wa'azi, shekara 250 yayyana ne kawai kiran su zuwa ga Allah, kadaita Allah da bauta. Amma duk da wannan waɗanda mutanen sai suka yi tsaurin kunne, suka yi taurin kunne, da haka sai da ma Allah ya nuna ma annabi Nuhu, yake cewa in ya Nuhu innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana, kai annabi Nuhu daya ka sani daga yanzu har abada babu wani sauran wanda zai yi imani a cikin mutanenka, sai dai wanda ya riga ya yi imani, bayan su kuma babu wasu. To da Allah ya nuna ma annabi Nuhu wannan cewa yanzu babu sauran kuma masu yin imani, to a lokacin nan ne annabi Nuhu yayi wannan addu'a, yace wala tajidu zalimina illa dalala, Allah kada ka dada ma azzalimai komi sai bata, tunda babu sauran mutanen kirki a cikin su yanzu sai azzalimai. To ya Allah kada ka tsara musu komi in ba bata ba, ma'ana Allah ka tsara durmiyar da su a cikin batan su, ko mimma khati'atihim, saboda wannan gangancin nasu ugriqu aka nutsar da su a cikin teku a lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Nuhu cewa ya je ya kera jirgi ruwa ko da Allah ya sa ruwa suka kece daga ƙasa ruwan ƙasa suka huto Allah ya zubar da ruwa daga sama kamar zubar ƙwarya ma'ana ruwa sama da ƙasa Allah ta'ala ya ce ma annabi Nuhu ya dauki dukkan waɗanda suke ma'ana masu imani daga cikin su da kuma dukkan nau'i daga cikin halittu annabi Nuhu suka shiga wannan waɗanda suka shiga wannan tekun sune suka tsira da ba dalilin su mu ma da ba same mu ba ko shi yasa aka ce baban mutane na biyu ba annabi Nuhu shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam saboda waɗanda suka shiga cikin jirgin nan su ɗaya ne suka tsira muna cikin su da ba mu shiga su da ba a same mu ba ko wannan kenan to saboda haka sai ya ce mimma khati'atihim saboda wannan gangancin nasu da suka yi Allah ta'ala ya ce ugriqu aka nutsar da su a cikin teku aka halaka su bana sai dai a bar tarihin su fa udkhilu naran baya an nutsar da su cikin teku kuma daga can kawai aka zarce da su cikin wuta falam yajidu lahum min dunillahi ansara ko kuma ma'ana aka nutsar da su suka mutu sannan kuma za a shigar da su wuta falam yajidu lahum min dunillahi ansara Allah ta'ala yace lokacin da ake nutsar da su musu samu mataimaka ba ko ma bayan Allah wa qala nuhu rabbi annabi nuhu yace ya ubangiji to tunda babu sauran masu imani to ya Allah ni kuma ga tawa addu'a rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyaran ko ya ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala la tadhar ala al-ardi min al-kafirin Allah kada ka bar wani sauran kafiri a ban kasa dayyaran wanda zai rike kai kawo akan kasa Allah duka halaka su shine dayyaran yaduru ala wajhi al-ardi wanda zai rike kai kawo a ban kasa Allah ka gama da shi sai ya ambaci dalilin yace innaka intazartu Allah in ka kyale sauran kafiran nan yudallu ibadaka za su batar da bayunka sannan su kuma daman kafirai ne babu alkhairi tare da su wala yalidu illa fajiran kafara ba za su aihi kowa sai fajiri kuma mai yawan kafirci tunda Allah ya faɗi cewa babu sauran masu imani kenan duk wanda za a aihuwa ne fajiri ne kafiri ne da haka Allah ka gama da kafirran ballantana su rika aihuwan mutane fajirai da kafirai ko rabbi ghafir li wa li walidayya ubangiji ka gafarta mini ni da ma'aifana rabbi ghafir li wa li walidayya ubangiji ka gafarta mini ni da ma'aifana wa liman dakhala baiti mu'minan da kuma duk wanda ya shigo gidana mu'minan yana mu'mini an kebe waɗanda da aka ambata saboda su ana da haƙiƙan su da kuma gabatar da alkhairin su sannan sai ya game su da addu'a gaba daya yace walil mu'minina wal mu'minat haka Allah subhanahu wataala ma'ana ka gafarta ma dukkan masu imani maza wal mu'minati da dukkan masu imani mata wala tazilil zalimina illa tabara Allah kada ka kara ma azzalime komai sai dai asara da darkaka da kuma halaka ko wannan shine labarin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam a cikin wannan sura suratul Nuh insha Allah wannan shine gundarin sai kuma zuwa na gaba sai mu shiga tafsirin da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.